Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hadal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwa cewa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Litinin 21 ga watan Rabi'in al-Awwal 22 ga watan Rabi'in al-Awwal shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da mu mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib a nan gandun Wambai, ci gaba da darasin da muke a wannan littafi mai albarka Adda'u wad-Dawa na al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna ƙara jaddada ma junanmu kuma ta'ziya na ɗan uwa ɗaya daga cikin shuwagabanni da tijo na wannan anguwa, Malam Chindo, tsohon ma'aikatan hukumar prisons, da Allah ya rasuwa ranar Asabar. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ke haske kabarinsa, Allah ya amshi kyawawan ayyukansa, Allah ya yafe masa kurakuransa. Ajalin ne Allah ya aiko masa lokaci guda ranar Laraba da shi muka yi karatu, karatun ƙarshe da muka yi Laraba. Yana zaune a baranda da aka za a sallah ya shigo. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. Mun tsaya dai a cikin gabar da malamin ya kawo dalilai masu yawa a kayan matsalar da muke ta tattaunawa makonni, kuma ya ambaci cewa hadisai a cikin wannan matsala ma ninkin ba ninki ne sama da abin da malamin ya kawo. Ya ambata mana magana wanda muka tsaya a kanta ta Abul Wafa Ibn Aqil, da yake ci mutane kashedi dangane da Ubangiji, cewa mutane suke yayi Allah. Allah maɗaukaki yana yi wa bayi hukunci akan ababen da su a inansu za su ga ƙarami ne amma babba ne a wajen Allah. An saci rubu'u dinar, ya ce a yanke hannu, ko da daidai ya tsane mutum ya tsoma a cikin giya ya tsotsa, za a masa haddi bulala 80 ko bulala 40 al ikhtilafil madhahib. Mace ta shiga wuta dalilin kuliya, kuma wani an kashe shi a wajen jihadi amma saboda ya yi kwange na wani bargo wani mayafi, wannan ɗin ya zamanto sanadiyan shigansa wuta sai an babbaka shi. Ashe kenan Allah baya son ka saba masa, duk wata doka in ya gindaya to baya son a tsallaka. A nan ne muka tsaya ko? Ya ci gaba da cewa wa qala al-imamu ahmad haddathana abu muawiyata haddathana al-a'mash عن سلمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفع قال إمام أحمد يا رويتو تكي مسند إنسا واتو يناتو معاوي أبو معاوي لابر تامس وشيكم أعم الشباس لاباري دقى سلمان بن ميسرة شيكم دقى طارق بن شهاب. Tarik ibn Shihab ya rafa hadithin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala annabi na cewa dakhala rajulun aljannata fi dhubabin, wani mutum ya shiga aljanna a dalilin quda. Quda fa? Quda. A dalilin quda, a sababin quda sai ya shiga aljanna. Wa dakhala rajulun an-nara fi dhubabin, wani mutum kuma ya shiga wuta shi ma a dalilin quda. Quda. Kuda dai ne kuda, a idan ka kuda ba komai bane. In ma kaga kuda a waje kai sai ka tsargu cewa wani abu ne mara kyau a wajen. To amma dalilin kuda, wani ya shiga wuta wani kuma ya shiga aljanna, ashe ba a raina aiki mai kyau, ba a raina mummuna, ko mun kankanta. Yayin da annabi ya faɗi haka, kalu sahabbai suka ce wa kaifa zalika ya rasulullah, yaya haka tawakkana ya manzon Allah. Kala annabi ya ce marra rajulani ala qaumin lahum sinmun, wasu mutum biyu ne suna tafiya sai suka shude ga wasu mutane, waɗannan mutanen suna da wani gunki. la yajuzuhu ahadun, ba wanda yake ketarawa ta wajen wannan gunkin nasu, hatta yuqarriba lahu shay'a, sai ya gabatar da wani abu ga wannan gunkin na qurbani dan girmamawa. Ko me kuwa mutun inda yazo wajen ba komawa da baya ba kuma wucewa, sai mutun yayi qurbani mushrikaini. Faqalu li ahadihima, sai suka gaya wa ɗaya daga cikin mutanen nan, qarwib, ba wai zamanin annabi ne ya faru ba, yana hakaitawa ne abin da ya faru a baya. Suka ce qarwib, gabatar da wani abu na qurbani. Qurbani shine wani abin da zaka bayar ko ka aikata domin neman kusaci zuwa ga abin bauta, kamar musulmi sukan yi sallah, qurbani ce. Ayyuka na ibada qurab ne, yanka da zaka yi na layya qurab ce, da makamantan duka irin waɗannan suna daga cikin al-qurab, ababin da ake yi don ƙara samun kusaci ga Allah. To sai suka ce qarwib, ka gabatar da wani abu na kusaci zuwa ga wakenan, zuwa ga gunki. Qala, sai ya ce musu, laysa indi shay'un, ani ban da komai da nan gabatar. Qalu lahu, sai suka ce masa, qarwib walau dhubaban, ka ce ka gabatar ko da ko kuda ne, kamo ko kuda ne ka abin nan ka gabatar. Fa qarwaba dhubaban, sai ya gabatar da kuda. Fa khallu sabilahu, sai sai kiyale suka ce wuce. Fa dakhala an-nar, annabi ya ce sai shiga wuta. Me yasa bauta mu wannan Allah? Ashe kenan in boka ya ce wa mutum ya je gindin bishiya ya yanka wani abu, gindin tsamiya ko gindin wani abin nan, ya je ya yanka a wajen, qurbani ya yi, a waye wa qurbani? A aljanu, aljanun da suke wa boka umarni, a su yi wa qurbani, su ne suka ce a yi. Ya zama ɗaya da wancan ko bai zama ba? Ka gane tsoron sakamakon kar ya zama ɗaya ko? To sai shiga wuta a dalilin kuɗa, yana ga abun ba wani abun kirki ba ne, ba babba ba ne, ashe ba a raina laifi. Wa qalu lil akhar, sai suka faɗa ma ɗayan kuma, qarwib, kai ma gabatar. Fa qala, sai ya ce, ma kunti lu aqarriba li ahadin shay'an min dunillahi azza wa jalla, ya ce ni fa ba zan yi qurbani ga wani abu ba idan ba Allah maɗaukaki ba, Allah ne kawai zan masa qurab na irin wannan ibada, ba zan yi ma kowa ba. Fa darabu unuqahu, sai suka sare mai wuya suka kashe shi. Fa dakhala aljannata, annabi ce sai shiga aljanna. Kaga shi daɗi a gare shi, mutuwa dai dama in wani ma bai kafirin bai kashe ka ba, ai zaka mutu. Wallahi tunana mallai mamut bi sayfi mata bi garihi wa man yaku fi habasil maniyati yanfadu. Wani ya ce ta'addadatil asbab wal maut wahid, to mala ya ce wa hadhihi al kalimatu al wahida, wannan kalma guda ɗaya ta qurbani. Yatakallamu biha al abdu, bawa zai iya faɗan wata kalma ko wannan ko watanta, bai ɗauke ta a matsayin komai ba. Ya hawi biha fi nari ab'ada ma bayna al mashriqi wal maghribi, ya riƙa kifawa a cikin wuta nisan da ya fi tsakanin gabas da yamma. Mutum zai iya faɗan kalma, hadithin annabi ya ambaci haka, mutum ya kan faɗi kalma wanda bai damu da ita ba, bai ɗauke ta a matsayin komai ba, amma za ta kifa shi a cikin wuta nisa 70 kharifa, tafiyan shekara 70. Don haka ashe kalma ma mutum zai iya faɗa kuma ta sabbaba masa azabar Allah. Ga wasu can aka ce wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islami muhammu bima lam yanalu, kalma ɗaya suka faɗa aka ce to sun faɗi kalmar kafirci, qur'ani ya faɗa, aka saukar da aya, sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafarta bayan musuluncin su ba. Don haka ashe duk abin da Allah ya yarda da shi shine bawa zai aikata, kar ya aikata abin da Allah bai yarda da shi ba, kuma ya maƙalƙale marhamar Allah. yace ai Allah gafurur rahimun ne, Allah yana rahama ne ga waɗanda suke sun koma zuwa gare shi. Wa rubama takala ba'dul mughtarina, malai yace ta iya yiwa wasu daga cikin rudaddu su dogara ala ma yara min ni'amillahi alayhi fid dunya, a bisa abinda bawa zai gani na ni'imomin da Allah ya masa a duniya sai rudu da wannan. Wa annahu la yughayyiru ma bihi, cewa Allah ba zai canja masa abinda yake cikin sa na ni'ima ba. Ai wani ma cewa ce wala iruditu ila rabbi la ajida la khairan minha munqalaba, dukiya Allah ya bashi ta gona mai kyau sai yake goranta ma dan uwansa, dan uwan yana masa abin da yace yana masa wa'azi, karka ga kai Allah ya baka arziki gonarka lafiya lau kana da katuwa, mu kuma yan kanana muke da shi da kyar muke shayar da ita, kar wannan rude ka, kar kai banka ma kai kaza kai kaza, yana masa wa'azi ka ba abin da Allah yace kar kai shirki da shi, ce kai ni ba ko an maida ni wajen Ubangiji. Wala iruditu ila rabbi, kaga yana shakkar komawan ma, imma har an maida ni, kaga ba a yadda ba, imma har an maida ni wajen Ubangiji la ajidanna khairan minha munqalaba, abinda zan samu na koma zuwa gare shi sai yafi nanan din, sai yafi nanan. To wani yakan fassara ni'imar da Allah ya masa a nan duniya, akwai wanda shi ko bai san wahala ba kuma duk abin da ya nema zai samu, kuma duk inda ya sa gaba zai isa, kuma shi baya samun mushkila. To wani sai ya rudu da irin wannan ni'imar da Allah ta'ala yake masa a nan duniya. Wa yadhunnu anna dhalika min mahabbati Allah lahu, sai yayi zaton cewa wannan din yana daga cikin kaunar da Allah yake masa, Allah yana san sa ne shi yasa komai yake samu. Wa annahu يعطيه في الاخره افضل من ذلك, sai dinga zaton cewa Allah zai bashi sama da wannan in an je lahira. Ibn al-Qayyim yace wa hadha min al-ghurur, wannan yana daga cikin rudu, mutun ya auna duniya da lahira, ni'imar duniya ya auna ta cewa ita ce sharar fage ga ni'imar lahira. To wannan yana daga cikin rudi, ba haka bane. Mutum ya ga komai Allah yana bashi sai ya fassara wannan a matsayin cewa ai kiyama ma haka za ta zama, to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake rudan mutane. Kar mutum idan yana cikin wata ni'ima a nan duniya ya tsammata wai shi dan lele ne a dalilin ita wannan ni'ima. Wasu suna cikin wahala na talauci, wasu ba su da mulki, wasu suna fama da jinyoyika, wasu suna fama da matsaloli na rayuwa kala-kala, shi kuma ya ga duk daga cikin irin waɗannan mashakil ɗin shi babu ɗaya da yake fuskantarsa. Ko ina kowane lokaci komai ya bida samunsa yake yi, to ya tsammata wannan ɗin soyayyar Allah ce a gare shi. To in har yayi haka ya rudar da kansa. وقال الامام احمد امام احمد بن حنبل ينا cewa haddathana yahya ibn ghailan haddathana rushdin ibn sa'ad an harmala harmalah ibn imran at-tajibi an uqubah ibn muslimin an uqubah ibn amir an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan isnadin zuwa ga uqubah dan amir Allah ya rida da shi, shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala annabi na cewa idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Annabi yace idan har kaga bawa, in kaga Allah madaukaki yu'til abda min ad-dunya yana bawa bawa duniya alama asihi tare da sakon da bawa yake yi, ma yuhibbu kuma duk abin da yake so Allah yana masa, gashi yana sako kuma Allah yana masa, yana tafkatsiya kuma Allah ya bashi lafiya, kuma Allah ya bashi dukiya, kuma Allah ya bashi mulki, ya zalunci kuma ba wanda isai tunkuɗe shi, ba wanda isai hana shi, sai an yi hoɓɓasa a hana shi kuma aga an ya kada wadancan din ko kuma ya murkushe su kuma zaluncin yake yi kuma ya tai a shirya masa wacce makarkashiyar kuma a ga an yi fele to idan ko ga Allah madaukaki yana yi wa bawa haka yana saba masa amma kuma duk abin da ya dida Allah yana masa annabi ya ce fa innahu huwa istidrajin to kamun ga Allah yake mustalala istidraji talala ne kama shi ake asalin istidraj wato shine a jinkirtawa mutun ya rudu ana lallaba shi ana lallaba shi ana lallaba shi da abin da yake so ya rudu bai san cewa an masa wani tanadi mara dadi ba kuma lokaci daya ne kaf kawai sai ga an kama shi yanzu kamar ragon layya ko nakan bada misali in ce kiwon ragon layya wanda yake makiyayi idan yana kiwo a cikin dabbobinsa ka san abin da ya sa mutane yanzu ba sa iya layya kiwo ne ba sa yi amma da mutanen da ai suna ba za ka raba su da yan dabbobinsu ba to kaga hidimar suna hidimar layya dabba ta gagara amma yanzu kai sai baka kiwo fulanin masu daina kiwo a to kai mai ka sani a kiwo kaman kiwon ragon layya ne ka san ragon layya shi a cikin garke su ana sa yara su kada su waje aje ai kiwo to shi kuma yanzu idan layya ta kusato bayan karamar sallah sai ga sai a kama shi sai a masa tike sai a daure shine wani kanzo shine wata dusa a dan je a dan gata ma aje a sayo masa abin nan dawa zangarniyoyin dawa a zo ana zuzzuge masa hakan ta yana ce kokoros kokoros sauran in sun zo wajen ƙwaryarsa kaga an kore su a kora su su tafi can a ce fitar da wannan kiwo shi kuma ana abin nan shi kuma yana dan kakkada jiki ko shi yau shi dan gata ne in jaji mai rai ta zo a masa wanka sumul ai da wankewa ragon ake ko saboda ana buzu da shi sai a wanke shi tas kaga jikinsa ya yi fari sol ai gata ta isa bai sa shi tane da ake wa kashe gari layya kai ana dawowa a sallah sai ga sauran suna tsaye shi suna hidimar shi ko an kwantar da shi soyayya ta kare wulas sai ga an yanka ta lalake wannan shine misalin da za ka gani istidraji ai ta tara wa mutum ai ta tara wa mutum ya tsammata cewa gata ce sai lokaci guda sai a damka shi Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin zan musu talala ta inda ba sa tsammani ta inda ba su sani ba wa umli lahum zan yi ta musu jinkiri na iya shege ne su ta yi a hannun Allah suke makarkwada suna hannunsa wa umli lahum inna kaydi matin Allah ta'ala ya ce kaidinsa yana da ƙarfi yana da tsanani yana kamawa kuma shikenan idza akhadahu lam yuflitu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya damki bawa to bawa kuma ba zai yi kubcewa ba to don haka idan mutum yana sabawa Allah kuma yaji Allah ya kyale shi kada ya rudu wasan suka rudu da wannan su ga cewa ai ni'imar Allah ce suna sabawa Allah kuma gashi ni'ima tana nan tare da su ga dukiya ga mulki kuma suna sabawa Allah rashin lafiya ma ba sa yi dan haka ai ba wani abu bane wannan sabon da suke yi da Allah baya san su ba zai ba su wannan ba kuma gashi kowace shekara za su je aikin hajji za su je umara addu'o'in nan a harami duk za a yi goman ƙarshe ana ta zabga addu'o'i kuma a je aikin hajji kuma a dawo a ci gaba da tsiya ai shekara ne yanzu an je an yi baptisma ko kamar ta kirista haka suke kaddara in an tsoma mutum a ruwa an tsame shi shikenan ya an wanke mai zunubi yanzu idan sun je shikenan kuma a zo a bude a watsa kugiya ta shigantaka to kar mutum ya rudu da wannan kada ya rudu ko Allah yana masa abin da yake so ya bi Allah shine zaman lafiyansa da Allah ثم تلا قوله عز وجل سنن سي النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت فدين الله مدوكي cikin سوره الانعام ايه 44 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ان انبتي متانن da aka musu wa'azi suka juya baya suka ki falamma nasu ma dhukiru bihi ayayin da suka manta abinda aka fadakar da su wa'azin da aka musu aka tsoratar da su kiyama aka kwadaitar da su aljanna suka manta suka ki amfani da shi kaga sun kangare ko to sai Allah ya ce fatahna alaihim abwaba kulli shay'in da suka kangaran sai muka bude musu kofofin komai arziki ta ko ina walwala ta ko ina zaman lafiya ta ko ina lafiyar jiki ta ko ina yalwar arziki yau ƴaƴa ai ta aihuwa ta ko dinni abwaba kulli shay'in kofofin komai na kyautar Allah sai Allah ya bude musu kuma tsiyafa suka yi sun saba wa Allah sun ki yadda da wa'azin annabawa sai Allah ya bude musu kuma kofofin ni'ima hatta idza farihu bima utu sai da suka dinga annashuwa da abin da aka ba su suna ga cewa ai shi kenan yanzu Allah ya ce akhadnahum baghatatan sai muka kama su kwatsam kwatsam kamu kwatsam babu shiri fa idza hum mublisun sai ga sun yanke kauna daga samun kubuta sun yanke kauna daga samun ayisun ba za su iya kubuta ba to kaga ashe idan bawa na saba wa Allah Allah ya bude musu kofofin ni'ima istidraji ne kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta aya ya fassara kenan ma'anar aya duk mutumin da yake saba wa Allah kuma sai ga Allah yana bude masa yana sabo wancan kuma mutumin kirki yana bin Allah shi bai samu abin da shi wancan ne ya samu ba aiki ne suke nema shi wannan yana ta bin Allah kullun karatun Qur'ani da sai wancan kuma shi tsiya yake yi kuma sai ga shi ne ya samu aikin kuma nan da ne yana samu yana ta ci gaba ko hidimar kasuwa ne sai ga shi ne yanzu yake ta samu kada ya tsammata wai Allah ya zabe shi ne yana son sa wallahi kamu Allah yake masa yake yayi irin wannan wa kala ba abu salaf wani daga cikin magabata yana cewa idza ra'aita allaha yutabi'u alayka ni'amahu wa anta muqimun ala ma'asiyahu fahdharhu yace idan kaga Allah madaukaki yana bibiyanka yana jajjera maka ni'imomin sa alhali kai kuma kai tsayin daka wajen saba masa to kake yayi Allah fa inna ma huwa istidrajun yastadrijuka bihi ka sani talala ne Allah madaukaki yake ai ya faɗi ma'ana ne irin na hadisin da annabi ya faɗa sai yace wa qadqala ta'ala domin hakika Allah madaukaki ya faɗa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين سورة الزخرف آية 33-35 سيكرن تونا آية الله ملوك كيني ولولا أن يكون لولا هركم تناء لمتناكم إلا بعدون an yakuna an-nasu ummatan wahida mutane ba dan kar mutane su zamanto bai daya ba akan kafirci kenan ba dan kar mutane gaba daya su zama bai daya wajen sabawa Allah kowa ya zama kangarere ba laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fidda Allah ya ce da sai mu sanya ma duk wanda ya kafirce ma Allah libuyutihim a gidajensu suqufan a sanya musu rufi min fiddatin na azurfa da sai duk wanda ya kafirce sai zama duk wani kafiri gidansa zai zamanto rufin kwanansa Allah ya hore masa yadda zai sa ya rufin kwanan ma na azurfa ba na sa kwanannuka irin kaman wannan na masallacin ba ba zinc ba irin na ordinary to ba ma wannan irin wadannan ba a sai a sanya azurfa ne to idan ya zamanto duk wani kafiri ya samu irin wannan ai mutane kuma kowa ma zai zama kafiri ko to Allah ya ce ba dan gudun kada mutane su zama bai dai wajen kafirci ba shi yasa wasu kafiran sai ga su ma an goga musu talauci amma inda ba dan haka ba da duk wani kafiri ma Allah sai ya bashi duniya wa ma'arija kuma su samu matakalai ma alaiha yarharuna wanda akanta za su rika bayyana ma'ana kanta za su rika tafiya matakalai ma kawai ma'arij jam'i na mi'raj lifts din su ko kuma staircases din su da za su hau wanda zaka taka ka hau upstairs da sai a sanya musu kowa yana da halin da zai yi na zinariya ai na azurfa wali buyutihim abwaban kuma da a gidajen su ma sai a sanya musu kofofi wanda yake na azurfa wasururan da sai a sanya musu gadaje ma na azurfa alaiha yattaki'un wanda za su rika kishin gida kai da duk waɗannan ababen za a sanya musu na azurfa ne kai ba azurfa ba Allah ya ce wa zukhrufa sai a sanya musu hadda zinariya kowane kafiri inda ba dan gudun kada mutane su zama bai tsaye wajen kafirci ba to da duk wani kafiri ma Allah ya sai bude masa kofofin dukiya to mecece ita dukiya ba komai bace a wajen Allah ba da dukiya kenan ashe ba tana nuna cewa wai Allah ya zabu bawa bane ballanta na yi rudu Allah ya ce wa in kullu zalika ku sani fa duk waɗannan ababen in ma an same su lamma mata'ul hayatid dunya dan jin dadin rayuwar duniya ne kawai dan jin in an ce mata abu ne wanda yake dan kadan dadi ne wanda yake mai gushewa za'i amma sai Allah ya ce wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqina dadi da qawa da walwala da annashwa a wajen ubangiji a lahira to ga wanda suke masu tsoron Allah ne kawai amma duniya kowa zai iya samu saboda duniya ba ta da kima a wajen Allah walau anna ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa fiha ma saka kafiran shirbata ma duk da wasu malami sun ce hadisin akwai da'ifanci cikin isnadinsa amma dai yana da manta akidin cewa duniyar ba ta da kima a wajen Allah da ta kai kimar fuffuken sauro yau sauro me za a yi da shi yana sabbaba wa mutane zazzabi shi din ma menene balle fuffukensa to da a ce fuffuken sauro yana da daraja a wajenka to duniya za ta zama tana da daraja a wajen Allah da a ce in har fiffiken sauro ya samu daraja a wajenka da a ce fiffiken sauro da a ce duniya gaba ɗayanta ta samu darajar da fiffiken sauro yake da shi a gunka da duniya a wajen Allah darajarta ya kai kamar yadda fiffiken sauro yake a wajenka to kuwa da saboda darajar nan tata a wajen Allah ya kai ya fiffiken sauro kafiri ko makurowa ruwa ba zai samu ya sha ba duk wanda ya zama kafiri ruwa ma Allah hana shi zai kade so ya mutu saboda abun duniya yana da daraja da ta kai na fiffiken sauro a gun Allah to ba za a bashi ba to bata da daraja duniya bata da daraja abin da yake da daraja a cikinta sai bayan Allah bin Allah da abin da aka aiwatar domin bin Allah masallaci yana da daraja saboda an gina shi dan bin Allah tufafi suna da daraja idan an sanya su dan a suturce jiki a ji dadin bautawa Allah abinci yana da daraja idan ka dauka ka ci domin ka samu karfin jikin bautawa Allah duk wani abu na duniya yana da daraja ne in ya ta'allaka ya zama wasila wajen bin Allah subhanahu wataala gurgudan niyya gurgudan yadda aka amfani da shi wajen bin Allah gurgudan darajar da yake da shi da kima kenan to kaga wannan bawan Allah ya karanta wannan ayoyi domin ya nuna cewa ashe kenan ita duniya batta da kima a wajen Allah, bayar da ita ba shine ma'auni da yake nuna darajar bawa a wajen mahaliccinsa ba. Wa qawwada subhanahu ala man yadhunnu hadha dhanna, Allah madaukaki yayi raddi ga duk wanda yake irin wannan abin nan gurgun zaton da kaulihi, yayin da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Allah ya ce fa ammal insanu, amma shi dan adam idza mabtalahu rabbuhu, idan ubangijin sa ya jarraba shi, fa akramahu, Allah ya karrama shi, wa na'amahu, ya bashi tarin ni'imomi, fa yaqulu, sai ka dan adam yana cewa rabbi akraman, ubangiji ya girmama ni, ina da daraja a wajen sa. Can fa akramahu ma'ana Allah cikin karamcin sa ya bashi, ya bashi daga cikin karamcin sa. Nan kuma fa akraman sai ce Allah ya bani daraja. Wato shi dan adam idan Allah ya jarrabe shi, idan ubangijin sa ya jarrabe shi, ya bashi daga cikin karamcin sa, wana amahu, kuma ya bashi ni'imomi, fa yaqulu, sai kaji dan adam yana cewa rabbi akramani, ubangiji na ya darajanta, dan haka ina da daraja a gunsa saboda ya bani ni'ima. Wa amma idza mabtalahu, amma idan Allah ya jarraba bawa, fa qadara alayhi rizqahu, sai ya kuntata masa arzikinsa, ya zama babu yawa, da kyar ake samu a ci. Fa yaqulu, sai kaji dan adam yana cewa rabbi ahanan, ubangiji na ya walakanta ni, suwana da suwana cikin sauki suke samu, shi ku yanzu kullun cikin wahala. Kalla, Allah ya ce a aha, ba haka abin yake ba. Bayarwa da Allah yayi ba shine alama na darajantawa ba, hanawa da Allah yayi ba shine alama na walakantarwa ba. Kun ga akwai ibarar da Ubangiji ta'ala ya amfani da ita a dukkan waɗannan bangarori guda biyu, kowanne a matsayin ne yake, na'am, kowanne a matsayin jarrabawa. Barakallahu fiik. Kaga can da aka ce idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama, Allah ya jarraba shi, bashi ni'ima. Idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa, idan ya jarraba shi ya kuntata masa arzikinsa, ashe kowanne kilal janibai jarrabawa ce, wanda aka bashi ni'imomi aka tara masa, wallahi jarraba shi Allah yake. Qarun da aka bashi dukiya sai ya ci jarrabawa, bai ci jarrabawa ba. Annabi Sulaiman da aka bashi a abin nan mulki da dukiya, ya ci jarrabawa ko bai ci ba? Annabi Yusuf da aka bashi mulki, ya ci jarrabawa ko bai ci ba? Fir'auna da aka bashi mulki, ya ci jarrabawa ko bai ci ba? Bai ci jarrabawa ba. Haka abin yake, waɗanda aka sanya su cikin wahala da kunci irin Annabi Ayyub, dukiyarsa ta ƙare, jinya ta same shi, ya ci jarrabawa ko bai ci ba? Ya ci jarrabawa. Haka ya zauna ya haƙuri da abin da Allah ya jarrabe shi, sai da lamari ya kai intaha, ya kai yadda ya kai, sai ce rabbi kad massani yadhur wa anta arhamur rahim, yace ya ubangiji na jinya fa ta shafe ni, bai ce ya Allah ka jarrabe ni da jinya ba, sai ce ya Allah jinya ta sama, kai kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai, ya kai gaya wajen hakuri. Allah ya ambata cewa muka jarraba shi, kuma ya ci jarrabawa. To haka lamarin yake, waɗansu kuma idan Allah ya jarrabe su ya talauci, ba sa cin jarrabawa. To don haka ni'ima ta Allah kada a ruɗu, waɗansu sukan ruɗu da shi su ga cewa zaɓi ne na Allah ya musu, wasu kuma suna ganin idan Allah bai ba su ba to suna ga kaman Allah ya ki su ne sai su kasa cin jarrabawa in ba ai sa'a ba sai kaga mutun ya butulce ma abinda Allah ya masa ni'imomi ya kasa godewa abinda Allah din ya masa kuma wannan din sai sabbaba masa samun fushin Allah da azabarsa Allah ka tsare mu malai yace ai laysa kullu man na'amathu a laysa kullu man na'amtuhu wa wassa'tuhu wa wassa'tu alayhi rizqahu akunu qad akramtuhu wato kaman ya fassara maganar ubangijin ne na wannan ayoyi ai ba duk wanda na ni'imta shi na yalwata masa arzikin sa ne ya kasance wai na karrama shi ba na bashi daraja ba wala kullu man ibtalaytuhu wa dayyaqtu alayhi rizqahu akunu qad ahantuhu ba kuma kasancewa duk wanda na jarabe shi na kuntata masa arzikin sa ne ya kasance wanda na walakantar ba bal abtali hadha bin ni'ami wa ukrimu hadha bil ibtila nakan jaraba wannan da ni'ima wannan shi kuma nakan bashi daraja a bisa jarabawar da na masa na jarabe shi kuma yace jarabawa sai ya zama daraja a gare shi a kiyama a wajen Allah subhanahu wataala wa fi jami'i tirmidhi anhu har ila ya zo cikin jami'i tirmidhi anhu sallallahu alaihi wasallama kala daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi asali hadithin Abdullah ibn Mas'ud ne amma nan an yi ishara cewa Sheikh Nasir bin Albani ya da'afa cikin da'iful jami yana cewa inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so wala yu'ti al-imana illa man yuhibbu kuma baya bada imani sai ga wanda yake so magana ce ko mai kyau wato wanda ya samu imani to babu babbar kyauta da Allah ya bawa kaman imani shi saka wanda ya samu ya mutu akan imani to alama ne na Allah na kaunarsa Allah ka karbi rayuwar mu akan imani wa qala ba'du salaf wani cikin magabata yana cewa ruba mustadrijin bi ni'matin bi ni'amillahi alayhi wa huwa la ya'lam da yawa cikin wanda aka masa talala da ni'imar Allah alhali kuma bai san talala aka masa ba wa ruba magrurin bi sitrillahi alayhi wa huwa la ya'lam da yawa akwai wanda yake ruduwa da rufin asirin da Allah ya masa alhali bai san cewa Allah yana masa kamo bane yana ta aikata laifuffuka yana ta aikata abubuwa bai da niyyar tuba kuma bai tuban ba kuma Allah bai tona mara asiri ba wa ruba maftunin bi thana'in nasi alayhi wa huwa la ya'lam sau da yawa zaka samu wanda zai futunu da yabon da mutane suke masa alhali bai san cewa yabon fitinarsa yake yi ba don ka san yabo shi yasa annabi ya hana a yabo mutum a gabansa ba a yabo mutum a gabansa domin zaka iya bada kafa ma shaitan inda zai iya jin cewa shi fa yayi wani abu shi yasa bayin Allah ba sa yadda a yabe su in an fara yabon za su hana ba laifi bane in ka yabo mutum a bayan gidansa amma a gabansa ka yabe shi wani an faɗa haka annabi ya ce kun sa rawayan dan uwanku Allah ka samu dace to ga wani fasali shi ma ta Allah gida na baya yace faslun khusranu ahli al-iqtirar fasalin da zai magana a kayan hasara na waɗanda suke masu rudar kansu ahli al-iqtirar ma abuta rudewa waɗanda suke ruduwa da irin waɗancan nau'o'in ababen da aka ambata masu rudar da mutum kada ya rude ka wa azamul khalqi ghururan man aghtarra bid-dunya wa ajilaha wanda yafi kowa ruduwa a cikin mutane man tarwa bid dunya wa ajiliha, wanda ya rudu da duniya da kuma abinta da yake zuwa na gaugawa. Ita duniya ai ajila ce, yar wuri da wurwuri take zuwa, domin dama ga ta kana gananta. Shi yasa wannan aka ce ad-dunya, ad-dunya ai ma'ana ta kusa, daga ai ad-dunuwi ne kusa ce, ta kusa. Wacce kuma aka ce al-akhirah ta ƙarshe, ita daga baya take zuwa. Wannan ajila, wannan ajila. To wanda yafi kowa ruduwa cikin jama'a shine wanda ya rudu da duniya da abin da take gaggauto masa na romanta. Fa'atharaha ala al-akhirah, dan haka sai ya fifita ta akan lahira. Wa rabiya biha min al-akhirah, ya yarda da duniya din akan lahira. Wallahi da yawa zaka ga mutane su sun yarda da duniyar ne akan lahira. Wallahi to babu wanda yake wannan rudewa. Hatta ya kula ba abu haula, har zama zaka ga wasu daga cikin irin wannan suna cewa ad-dunya naqadun wal akhiratu nasi'a, ita duniya ai kudi a hannu ne, lahira ku cinikin bashi ne. Kun gane ma'anar ai? Na'am. Kamar mutum da ya ciniki, da ya ciniki wannan kudi a hannu, lakadan ne ba ajalan ba, yana sai da kaya ne bashi aka zo aka karba, yana sai da kaya ne kudi aka ajiye masa cash. To sai suke cewa duniya ita kamar an yi ciniki ne kudi a hannu. Ai zaka ce nan ga kudin ka a hannu, kuma za a je a sake saro kaya, wannan ku bashi ne, bashi kuma ba a san lokacin biya ba, haka ne ko? In an saka ajali ma watakila lokaci sai ya zo babu kudin biya, sai a zo kuma ana baka baki. To sai suke kwatanta duniya da lahira a matsayin haka. Da haka abinda za a samu a duniya shine kudi a hannu, ka tsaya kuma ka ce sai a lahira, wannan shi kuma kamar bashi ne. Wannan kadu anfa'u minan nasi'a, kudi a hannu kuwa shi yafi amfanarwa akan cinikin da za a yi a bashi. Wasu har haka suke faɗa. Wa yaqulu ba'dhum, wasu kuma suna cewa dhurwatun manquda wala dhurwatun maw'uda, dhurwatun manquda wala dhurwatun maw'uda. Wai dhurwa, me dhurwa? Kama ce kwayar zarra, ka iya cewa dhurwatun ko ka ce dharwatun, kwayar zarra mafi kankancin abu, mafi kankancin kiyashi, daidai kwayar zarra wanda yake shi din kake so, amma kuma gashi manquda an same shi, naqadu ne, ma'ana an amshe shi. Wala durwatun maw'uda, amma banda mulmulan azurfa, ba azurfa ba, mulmulan gold, mulmulan diamond, diamond nake nufi, mulmulan lu'ulu'u shi ake cewa durwa, diamond, mulmulan diamond, amma banda mulmulan diamond maw'uda wanda ake alkawari, kamar dai abin da Bahaushe yake cewa wai kwai abaka ya fi kaza a kurki. To shi ne Larabawa suke faɗin wannan ibara ɗin, wai abinda za ka samu ɗan kaɗan da yake hannunka ya fi mai yawa, wanda shi kuma alkawarinsa aka yi, ta iya yiwuwa ya zo, ta iya yiwuwa ba ya zo ba. To ɗan sai suke kwatanta duniyar da lahira tamkar haka. Wato ita duniya a same ta ita ce yanzu a hannu, amma lahira ita kuma ai ta mai rabo ne ko ai bahaushe ma yana fada ce lahira ita mai rabo ne ita mai rabo ne lahira ta mai rabo ne amma ba irin ma'anar da bahaushe yake fada ba wa yaqulu akhar minhum wani kuma daga cikin su yakan ce ladhatu dunya mutayaqqina wa ladhatu al-akhirati mashkukun fiha wa ajin dadin duniya shi abu ne wanda yake tabbas gashi ana jin sa idan ana tare da shi amma jin dadin lahira abu ne wanda ake kokonto abu ne wanda ba shi ta in ta yi rijiya ne in ba ta yi ba shadda an koma dai wancan ma'ana din zarwatun manquda wala darwatun mau'uda kai abaka yafi kaza a kurki da haka a samu duniyar shine yafi ita yanzu ake gani nemi duniyarka don Allah mutane da yawa suna da irin wannan itikadi ko basu a aikace da furucin su da yadda suke mu'amala bilisanil hal kai har ma yadda suke furtawa wadansu duniyar ita ce tabbas kawai yanzu dai ai duniyar ita aka gani lahirar dai to gata nan ne in an yi sa'a an samu shi kenan in har da gaske ne ta tsaya nan da ma ba su yadda da ita ba to wasu sukan ga ladhatul duniya mutayaqqina wa ladhatul akhirati mashkukun fiha wala ada'u al-yaqina lishakki don haka bazan bar yaqini abinda yake tabbas ga abinda ake kokonto ba ma'ana ba zai bar duniya saboda lahira ba saboda ita lahira ba ta tabbas amma duniya ga ta ana ganin ta a same ta wa hadha min a'zami talbis ash-shaytani wa taswilihi wannan yana daga cikin mafi girman rudarwar da shaitan yake talbis kenan ya sanya wa mutum rudewa cikin tunani ya cakuɗa masa tunani wa taswilihi da kuma mamayar da yake yi taswili na shaitan kenan malai ce wal baha'imul ujmu a aqallu min ha'ula dabbobi waɗanda ba sa iya magana baha'im al-ujmu wanda ba sa iya magana a aqallu min ha'ula sun fi masu irin wannan tunanin hankali fa innal bahimata idha khafat mudhirata shay'in domin ita dabba idan tana jin tsoron wani abu zai cutar da ita lam taqdum alayhi walau durbat ba za ta taba zuwa kan wannan abun ba ko an dake ta an ce ta je ko ba haka bane yanzu idan dabba ba kauyiya ce ba ta saba shiga gari ba sai ka sha azaba ka tsallakar da ita kan kwanta dan in ta ga kwantar za ta tsammata wani abu ne ko rami ne ko wani abu ne zai cutar da ita ba za ta yi da tsallaka ba sai ta tarje ta nan za ka gane ba kauyiya wanda ba ta taba zuwa gari ba sai ta tsaya musamman kamar saniya sai ta tarje a dake ta ba za ta bi ba sai da kyar ana janta tana ƙi haka za ta tsallaka saboda me ita a fahimtanta instinct ɗinta abin zai cutar duk abin da dabba ta ga cewa ta tsammaci cewa wannan abin kamar zai cutar to za ta tsaya a baya ko damusa ce ko zaki ne in dai har ya fahimci instinct ɗinsa wancan abin yana ga kamar zai cutar da shi to ba zai je kansa ba in ka ga ya je kansa to ya samu tabbacin ba zai cutar da shi ba amma yana ga akwai cutarwa to zai kaffa wa ha'ula'i yaqdumu ahaduhum ala ma fihi atabuhu amma waɗannan suna gabata akan abin da akwai halakar su a ciki atab wato halaka kenan atabuhu ay halakahu wa huwa bayna musaddiqin wa mukaththibin alhali irin waɗannan mutane ko dai ya gaskanta lahira ko kuma ya ƙaryanta lahira du masu irin waccan magana ko dai mai ƙaryatawa ne kai tsaye ko kuma wanda ya gaskanta ta amma kuma zai aikata abin da zai cutar da shi fahaba darbu irin wannan nau'i na mutane in amana ahaduhum billahi wa rasulihi koda yayi imani da Allah, in har yayi imani da Allah da manzansa wa liqa'ihi, kuma yayi imani za a hadu da Allah wal jaza'i, yayi imani akwai sakamako, amma kuma yake aikata, yake kutsawa ga abin da ya tabbatar zai cutar da shi, to fa huwa min a'zamin nasi hasaratan, ya zamanto kenan daga cikin mafi girman mutane waɗanda suka yi hasara. La'annahu aqadama ala ilmin, domin yanzu ya kutsa cikin abinda zai cutar da shi kuma yana sane. Wa in lam yu'min billahi wa rasulihi, in ku har bai imani da Allah da manzansa ba, kuma yake aikata abubuwan da ya san za su cutar da shi, to fa abadu lahu, wannan shi kan Allah ya ƙara ne san tashi gare mu. Wato abin da yake ambatawa anan, abinda mutum ya san cewa zai cutar da shi, yayi imani da Allah, yayi imani da lahira, yayi imani za a hadu da Allah, yayi imani kuma za a yi sakamako, kuma Allah ya ce wanda ya aikata kaza za a horar da shi, ko wanda bai aikata kaza ba za a masa azaba, amma kuma sai ya aikata abinda ya san za a masa azaba a kansa, ko ya aikata abinda ya san kin aikatawa zai sabbaba masa azaba, kuma tare da ya yadda hakan hakan ne, to ai ya zamanto cikin mafi girman masu hasara. Dabba ai ta fi shi hankali, in har mutum ya san ya yi imani Allah zai sa bawa a wuta in ya aikata kaza, to don me yasa zai aikata? Dabba in ta san abu zai cutar da ita ba za ta taba zuwa kansa ba, to shi me yasa ya je ya aikata abin da yana da yaqini, yana da tabbaci, yana da imanin Allah ya ce zai azabtar da wanda ya aikata? Yanzu in an tsora shi a ma'aunin hankali, shi da dabba waye ko wani hankali? Dabba ta fi shi hankali a wannan janibi, dan ita ba ta kutsawa ga abin da ta san zai cutar da ita. In ku bai dama bai imani da Allah bai yake aikata wannan kan shi kan dama ya nisa. Wa qulu hadha alqa'il, maganan wancan mai magana kuma da yake cewa annakadu khairun minan nasi'a, kudi a hannu ai shi yafi a kayin ciniki na jinkiri, cinikin bashi. An-nasi'a shine at-ta'khir, jinkirtawa. Kudi a hannu yafi jinkirtawa. Naqadan ba ajalan ba. Ni kaga abin nan aure ajalan din nan ya halatta ba. Amma ni ba na ji ana cewa sadaki a ce ajalan. Kullun sai dai ka ji an ce naqadan ba ajalan ba. To waɗanda suke faɗan wannan su ce annaqadu khairun minan nasi'a, malai ce fa jawabuhu, to ga ansarsa. Mutumin da yake ga kai shi fa gara fa a samu duniyar, hanya ce ga dukiya ne za a samu, amma fa haramun ne, wataƙila sata ce za a je a yi, wataƙila cin amana ne za a yi a ɗebi dukiyar al'umma a raritar gwamnati, wataƙila wannan ɗan danna-dannan aka iya za a je a kini bibi ‘yan yahu su ɗebo kuɗaɗe a bankuna da sauransu na jama’a da suka ajiye, sun penetrating accounts, sun ɗiɗɗiba, sun ɗiɗɗiba. In an samu kuɗin nan za a zo a yi abin da ake so ne, irin abin da ake na jin daɗin rayuwar duniya al'ajila, ko irin wancan da Allah ya ce inda a ce ba don gudun kada mutane duk su zama kafirai ba, da rufin kwanan ma sai a sa na azurfa, ni dai har yanzu ba wanda ya yi rufin kwanan na azurfa, ko balle na zinariya, har yanzu ba a kai wannan gandun ba. To in an kai wannan gandun ma ba komai ba ne Allah ya faɗa mana, da duk kafiri ma sai a bashi wannan, kaga ya saba wa Allah kenan, a ce ma Allah ma ba a yarda da shi ba. To kaga idan mutum ya je ta irin waɗannan hanyoyi zai iya samun kuɗi ta waɗannan hanyoyi da na ambata, ko kuma ta waɗansu hanyoyi na riba a kasuwa, ko duk hanyar da aka haramta, ina iyaka kuɗin in an samu a zo ne a gina gidaje na alfarma da ba irinsu, ko wanda ake sha'awa, wataƙila a gina su da yawa kuma ma ba kowa a ciki wasu, kawai dai cikon arziki ne a ce ana da dukiya ga manyan gidaje, ina shi ne kawai. Sannan a siyo din latest motoci, kowace shekara ma in an yi lancin din mota za a siyo irinta, ina da irin wannan ake so, ko sannan kuma za a aure irin matan da ake so, sannan za a yawo kuma a duniya aje inda ake so a ci abin da ake so a sha abin da ake so a shakata a wataya abin ya wuce wannan ina duk iya wannan ne to wani idan kace masa hanyar da za a samu kudin nan fa haramun ne kuma hadisi ya nuna cewa kullu lahmin nabata min as-suhti fan-naru awla biha duk tsokar jiki da ta bullo a dalilin haramun wuta ne za ta cancance ta kuma da duk hadisai da ayoyi da suka nuna cewa bawa za a masa tambaya kayan ayyukansa da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu kadama ibn adama hatta yusala an arba'in kafat dan adam ba za ta gushe ba sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu an ce wannan mawkifin asiradi ne akan siradi ne akwai checkpoint din da za ya mutum tambaya hudu a ciki za a tambaye shi dangane da dukiyarsa ita har ce biyu take da shi tambaya min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ta ina ya samu ta yaya ya kashe to idan ka nuna sosi da aka nuna wa mutum gashi dai musulmi ne yayi imani da Allah ya yadda da siraki da sauransu amma sai aka nuna masa akwai fa tambaya mai tsanani ga dukiyar da aka same ta ta haramun kuma haƙoƙi na wani Allah baya yafewa kuma duk wanda yayi gululi ya diba ba a raba an bashi nasa ba koda ku suna da haƙiya a ciki to a ranar alkiyama sai yazo da abin da ya diba wa man yaglul ya'ti bima galla yawma duk waɗannan nassosi aka faɗa masa to wani sai yaga cewa annaqadu khairun minan nasi'a aka ce yi hakuri da talaucin da kake ciki yi hakuri yau a ci gobe ba a ci ba yi hakuri da yanayin da kake har ka kai gaci lafiya Allah yana maraba da kai zaka same su aljanna sai ga a na duniyar da yafi wani shedan sai ruɗe shi sai ya ce to wannan din idan an samu ai annabi ne annabi baya ƙarya kuma duk abin da ya faɗa Allah ne yace faɗa kuma shine yace man bana lillahi masjidan banallahu lahu bihi baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna game da shi to magana annabi ne ƙarya annabi ya faɗa haka sai ya tsakuro daga cikin wancan din da ya wawuda sai ya gina masallaci ai Allah madaukaki a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je shi ya hajjin mabrur raja'a ka yawmi waladatku ummuhu zai dawo kaman gato masa ta haife to dan haka sai ya jidu ba shi ba da sahajiya ma da ƴaƴan du sai a tafi aikin hajji aje a zauna a Hilton ko aje Umara don haka yanzu kawai abinda zai kaddara wa kansa waɗannan abubuwan duka za su wanke masa a yi balance za a samu wani equilibrium laifin da ya yi ga kuma ayyukan alheri da ya ta yi ya yi ta ayyukan alheri ya yi kaza ya yi kaza mutane sun zo ya tattaimake su ya yi musu cefa ne waɗansu ba su da lafiya ya babba su kuɗin magani wasu ya musu kaza ya musu kaza sai mutum ya roƙi ya ce to ai za a samu balance a kiyama alhali abinda ya manta asali ya manta Allah madaukaki yace ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u aiki mai kyau kalma ta Allah kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ita ta tattara shari'a tana tafiya zuwa ga Allah ne abinda yake daukaka ta kuma kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki kuma baya yiwuwa ya zama mai kyau sai a bisa tubalin da Allah ya yarda da shi kuma annabi ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki su kansu manzanni ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha Allah madaukaki ya ce ya ku manzanni ku ci daga kyakkyawa ku ci daga abu mai tsafta abin da yake na halal amma annabawa manzanni Allah ya ce ku ci halal to kaga kenan ashe mutum yayi gurguwar fahimta in har ya tafi a irin wancan tunanin yana cikin rudaddu yana cikin waɗanda suka ce annaqadu khairun minan nasi'a duniyar dai a same ta a fanta ma a cikin ta kiyamar ma za a samu to don haka mallan yake ba su ansa yace fa jawabuhu ansa ga wannan yace innahu idza tasawa an-naqd wan nasi'a idan har ya zamanto kudi a hannu cinikin da akai kudi a hannu da cinikin kuma da akai bashi sai suka zamanto da dai wadai da ne wannan naira 10,000 ne kudi a hannu wannan kuma naira bashin ma da aka karba shi ma 10,000 ne ai sun zama da dai wadai da ko to anan sai a ce fa naqadu khairun haka ne sai ka ce ai kudi a hannun shine yafi saboda dama in ka bada bashin ma bayan watanni aka biya ka 10,000 ne yanzu kuma 10,000 ka a hannun ya aka baka zaka je ka sake sayowa kaya kafin wata biyun bashin nan ta yi kage yanzu zaka sake cin riba nan sai ya zamanto kudi a hannu shine yafi ko wa in tafawata idan kuma aka samu bambanci a tsakani fa wakatin nasi'atu akthar abinda ake jinkirin shi yafi yawa wa afdalu kuma shi yafi daraja to mallai ce fa huwa khairu shi yafi alheir haka ne haja kake sayarwa ka aje buhun goruba kana sayarwa yara su zo kana basu da naira 5,500 din su naira 10,000 20 kana dauka ka ɗebo 3-4 ka basu in ka saida buhun goruba gaba daya abinda ka tara wata kila bai kai naira 10,000 ba haka ne kuma buhun goruba wata kila zaka iya saida shi a cikin kwana 2 ko kwana 3 to yanzu wani shi kuma sai yazo shi dan Abuja ne yana sha'awar goruba dama hajjia ta ce a kai mata goruba ita da yara suna sha'awa sun dade wasu ci goruba ba da kazo karkara sai ya ga goruba ba kudi a hannu sai ka ce ka ina ku sha'awan goruban na ai da na sani da na zo da kudi aje a samu kudi a ATM kan hanya ne a kauye babu ATM a tsakan to in ka amince ka bani rana ya ce za a kawo maka no Allah ka sai ta sayi mana alhaji to za a kawo mana naira 50,000 shi ba komai bane a wajensa ko ko 50,000 wani abu ne ya gun irin wannan yan Abuja ha yayi kudin ya koma ce eh kwangila masu suke komai masu suke yace za sai naira 50,000 bayan sati daya kuma kwana uku zaka saida ta naira 10,000 kaddara wata kwana uku ka sake saida wata a cikin sati daya ka saida buhu biyu kaga nawa ka sayar 20,000 a ciki kuma da uwar kudinka da ribar ka to yanzu kuma ka samu a sati daya ne bashi aka karba na buhu gudan babu wani kudin da zaka dada saya ballanta naka sake sayarwa ka sake samu wata 10,000 yanzu aka ce 50,000 za ka kawo ma rana ce wanne fa alheri ha da kudi a hannun ne fi ko ku bashin to shi yasa nan ibnu al-qayyim sai ya ce idan har da bashi da kudi a hannu da bashi sun zama daidai to shine sai ya zamanto kudi a hannun ya fi alheri wa in tafawata amma in akwai fifiko a tsakanin su wa kanatin nasi'atu akthar bashin shi yafi yawa za a fi samu wa afdalu kuma yafi falala fa hiya khairun bashin yafi alheri to sai ya ce fa kaifa yaya kuma za a yi wannan kwatance tsakanin duniya da lahira yace wa dunya kulluha alhali ita duniyar baki dayanta min awwaliha ila akhiriha tun daga farkonta har zuwa karshenta min ladun adam ila qiyamis sa'a baki dayanta ka nafsin wahidin kaman numfashi guda ɗaya ne min anfasil akhira daga numfashin lahira ka kaddara yanzu zaka kirga numfashin da kai a zamanka a masallacin nan waye sai kirga numfashin da yi to balle a rayuwarka ballantana tun daga farkon duniya har karshen ta numfashin da aka yi to ita duniyar baki dayanta tun daga farkon ta har karshe tamkan numfashi ɗaya ne daga numfashin lahira bambancin yayi yawa ba za a taba fifita wannan guda daya akan wanda ba san iyakarsa ba a ce annaka du khairu minan nasi'a a ce gara ka samu duniya koda ku zaka rasa lahira saboda wannan ita ce ta yanzu amma waccan kuma ba a sani ba in ta yi ruwa rijiya in bata yi ba shadda to tun da za ke nuna mun lokaci yayi za mu tsaya anan kwatancen da mallan yake yi da bayanin da zai bayan na ansa akan wannan bai kare ba in Allah ta'ala ya ce wani makon ba ji abinda mallan ya ambata mana fatan mu ubangiji Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta na addinin mu Allah ubangiji ya nufe mu wajen mu'amalantan ubangijin mu yadda ya dace yadda ubangijin namu yayi umarni kuma yake so ya kuma yarda da shi Allah ya mana kyakkyawan karshe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum